بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يزيد da nake magana daren alhamis ne da daidai da daren 14 ga watan Zulhijja, hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da shekara 1432 daidai da 9 ga watan Nuwamba shekara ta 2011. Wannan shine kasar na uku daga cikin jerin karatuttukan littafin al-Imam Abi Abdurrahman Malam Ahmad ibn Shu'aib An-Nasa'i, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Idan jama'ar musulmi da aminta ba, har yanzu muna tattaunawa dangane da babukan da ke bayani dangane da hukuncin asuwaki da tsarkake baki da kuma ainihin tsabtace haƙora da harshe da kuma duk wasu kusuriyoyi da ke cikin ainihin wannan sashi na shi baki din. Ina fata an gane. Mun shiga cikin babin hal yastaqul imamu bi hadarati ra'iyatihi sai lokaci ya ƙure ne, ma'ana babin da ke bayani akan cewa shin liman ko jagoran mutane ko shugabansu ko wani babban mutum ko ya halatta ya yi asuwaki a gaban talakayensu, ya halatta mai gida ya yi asuwaki a gaban iyalansu, ya halatta malami ya yi asuwaki a gaban almajiransu. Abinda ya haifar da wannan matsala shi ne karatunmu da muka yi a baya, cewa shin asuwaki shin ƙazanta ce ake kawarwa kamar kawar da ƙazantar kashi ko fitsari ko wata majasa, ko kuma neman tsabta ce? Idan aka ce neman tsabta ce, to shi kenan babu laifi dan babban mutum ya ainihin wato gyara bakin shi ya asuwaki a cikin jama'a. Wannan magana ita ce daidai, domin abinda magana take lazimtawa idan har aka ce yin asuwaki kawar da majasa ce, to tana lazimta kenan baki yana ɗauke da ƙazanta ne irin ƙazantar kashi ko fitsari. To ka ga aka yi sallah da shi kuma sai a ce sallah ta dace. Saboda haka babu laifi domin malami ko shugaba ko limamin jama'a ko dagaci ko hakimi ko mai anguwa ko sarki ko wani mai martaba ya yi asuwaki a cikin jama'a, babu laifi. Ina fata an gane. Amma ma kadai abin da mun zan yi amfani da wannan damar in ja hankali ita ce, kar ai amfani da waɗannan babuka da waɗannan nasoshi ai irin abubuwan da za ka ga galibin mutane ko tafiya yake yi a kan hanya ba cikin natsuwa ba, ya ɗauki asuwakin kamar wani abin abore ko abin wasa. A ya kamata a san cewa shi asuwaki ɗin abu na farko don yin shi ibada ce, abu na biyu yana da tsari, yana da madubba. Shi yasa daga cikin madubban aka dubi cewa ya halatta a yi shi a cikin jama'a ko bai halatta ba, aka ce yin shi a cikin jama'a bai rusa ladabin ba. Amma ni ina magana a nan ka tafi ne hanya ka ne a cikin rashin natsuwa da rashin kan gari, domin ba wai fago ga asuwakin shi ne sunna ba, sai in ya zama akwai dattin da za ka fitar a bakinka ko kuma ya yi daidai da lokutan da aka nemi da ka yi su ko da babu dattin, kamar lokacin sallah, kamar lokacin alwala da makamantan lokutan karatun alƙur'ani. Waɗannan irin lokuta ko da bakinka babu wata ainihin wato wani dauɗa ko wani abin da baka kawar, an so ka goga asuwakin shi kan shi wannan sunna ne. Na fata an gano. Shi ne wannan babu yake cewa babin hal yastaqul imamu bi hadarati ra'iyatihi. Wannan babu na karantar da mai shin shugaban jama'a ko ya halatta ya yi asuwaki a gaban jama'a shi. الإمام النسائي سيكاو حديث لغبضنا لمن دونور إلم الجرح والتعديل الإمام الفلاس الله أكبر يتي قال أخبرنا عمرو بن علي حدثنا يحيى وهو ابن سعيد قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا حميد بن حلال قال حدثني أبو بردة عن أبي موسى قال أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفتاح فكلاهما سأل العمل
قلت والذي بعثك بالحق نبيا ما أطلعني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل فكأني أنظر إلى سواته تحت شفته قلصت فقال إنا لا أي لم نستعين على الأمد من أراد ولكن اذهب أنت فبعثه على اليمن ثم أردفه معاذ بن جبل رضي الله عنهما malaman hadisi a cikin al'adunsu sukan kulla babu domin su karantar da wani darasi guda daya amma manufarsu ita ce karantar da abubuwa masu dindin yawa saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana da matukar albarka yanzu abinda imamin nasa'i ke son ya karantar da mu a nan shi ne ya halatta shugaba ya yi aswaki a gaban jama'ar shi sai ya ce malamin shi mai suna Amr dan Aliyu shi ne na faɗa mana cikakken sunan shi shine Amr dan Ali dan Bahar dan Kanis dan Kanis Abu Hafs al-Fannas as-Sirafi al-Bahili mutumin kasar Basra ne siqatun hafidun amintaccen mutumi babban muhaddisi malami masanin ilmin jarh wa ta'dil na'am daga irin yadda ake ganin ƙararren malaman da almajiri ya yi karatu a wurinsu daga nan akan gane ƙarfin ilimin shi ashe ba abin mamaki ba ne da imamun nasa'i ya yi gari ya zama ɗaya daga cikin manyan malaman ilimin jarh wa ta'dil saboda kun ji malaman shi wannan malamin duk duniya ta san shi a wajen ilimin jarh wa ta'dil sanin tarihin malaman hadisi suwa ya halatta a karɓi hadisinsu suwa ya bai halatta ba in ka karanta littafin tahzibul kamal na al-hafiz al-nizzi da littafin tahzibul kamal na al-hafiz ibn hajar al-asqalani da littafin tahzibul kamal na al-hafiz az-zahabi waɗannan littattafan da su da makamantansu za ka ga suna ɗauke da maganganun wannan malami za ka ga ana cewa fallas ya ce fallas ya ce ta bi cikakken sunan shi Amr dan Aliyu dan Bahar dan Kanis malamin imamun nasa'i ya karɓo wannan hadisi daga malamin shi Yahya ibn Sa'id al-Qattan shi ma dai ɗan uwan ɗayan bijinin malami ne a cikin ilimin hadisi shi kuwa daga ainihin Qurratu dan Khalid Qurra daga ainihin Humaydu dan Hilal shi kuwa daga ainihin babban tabi'in wannan suna Abu Burda ɗani da Abu Musa al-Ash'ari yace ya karɓi wannan hadisi an Abu Musa daga mahaifin shi Abu Musa al-Ash'ari qala yace aqbaltu ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na tafsirin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ma'i rajulan min al-ash'ariyyin ina tare da wasu mutane cikin dangina na ash'ariyawa dama Abu Musa an san shi da cewa ba ash'ari ne na fata an gani yake to na taho da ni da wasu mutane guda biyu daga cikin ainihin kabila ash'ariyawa ahaduhuma an yamini daya yana bama da ni wal akharu an yasari daya kuma yana haguna wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yastaq manzon Allah yana yin aswaki sallallahu alaihi wa alihi wasallama ka fara jin mahallin shahid sun samu manzon Allah yana me yana aswaki ba aswaki abu ne wanda shugaba in zai so ya suturta kanshi ko kuma abu ne na al'aura ko makamantan haka yanzu Allah ba zai sake a same shi yana yin aswaki ba suka same shi yana yin aswaki sallallahu alaihi wa sallam Abu Musa ya ce fa kilahu ma sa'al al-amal kowane ɗaya daga cikin waɗannan mutane guda biyu ya zo ne ya roƙi manzon Allah a ba shi wani aiki a ɗora mishi wani ofis a naɗa shi wani muƙam an fahimta shi Abu Musa al-Ash'ari ku kiyaye da ya tafi tare da waɗannan mutane bai san cewa mutanen nan sun biyo shi ne don su zo wurin annabi mai ɗan aiki ba domin shi ya san ba a tambaya annabi cewa na ɗani muƙami kaza kamar da ni ne permanent secretary ina neman promotion in zama ni ne director ka sa ni ne head of service ka ba ni commissioner ka ba ni ainihin head of parastatal ba a yi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam no application ba a rubutawa ana neman muƙami ba a zuwa neman muƙami shi Abu Musa ya san haka amma waɗannan mutane da suka ji cewa
ya hana zai je wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama sai suka makalkalo sai suka bi shi suna zuwa kowanne sunan roƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a bashi wani matsayi kunt abu musa yace sai ne marmaza nace wallahi ba'athaka bil haqqi nabiyya ina rantsuwa da Allah da ya aiko ka da gaskiya a matsayin ka na annabi ma atla'ani ala ma fi anfusihim Allah bai nuna mana abin da ke cikin zukatansu ba ban san abin da suka tawo tambaya ba kenan ya ma sha'artu annahuma yatlubanil amal kuma ko da dai a jikina ban ji cewa suna neman aiki bane kun fahimta ba na abin da yasa Abu Musa al-Ash'ari ya faɗa haka wallahi alam ya san cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam baya son a nemi muƙami a wurin shi abu na biyu Abu Musa ya san annabi ya san shi Abu Musa baya so a yi haka to yanzu kamar yana kawo hamzari ne cewa waɗannan mutane da suka biyo ni wallahi ban san abin da ya tawo da su ke ni ko kun fahimta ba ma akan samu mutane irin haka ba wai annabi ba mu ma da muke ƙarshen ƙarshen duniya sai wani ya ce zai tafi wurin albani neman fatawa sai wani ya ce bari ya rako shi ya zo sai koma gefe guda ya ce wallahi ya samu ƙaruwa arziki ne zai ƙara aure yana neman a cika mai sadaki sai shi yankan da yake ya harga ya sanya muke gudanar da al'amari sai ji kunya ta kama shi babu zargi saboda kuna riga san ɗabi'un mutane ko kun fahimta ba ma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da kuma doka ta musulunci ba ta yadda ka nemi wani muƙami ba amma za mu tattauna wannan matsala yau domin muhallin a tattauna ta ne insha Allah ta'ala wannan muƙami a cikin civil service commission ne ma'ana aikin gwamnati ne ko kuwa political appointment ne matsayi ne na neman siyasa ka ji sabon gwamnati ta shiga ka ji kana kama ƙafa a baka commissioner ka ji kana kama ƙafa a ainihin baka ma'aikata kaza ko makamantan haka shari'ar musulunci duk tana da ka'idoji akan haka to Abu Musa yana tsoron kada annabi ya zarge shi cewa kai ka san cewa ba na kaunar azumi na muƙami wuri na ka taho da waɗannan mutane sai da ya fara rantsuwa ga annabi cewa na rantse da Allah da ya aiko ka da gaskiya ban san cewa waɗannan mutane sun zo ne domin su nemi aiki ba domin Allah bai nuna min abin da ke cikin zukatansu ba to sai ci gaba da bayanin can da ya samu annabi yana yin aswaki sai ya ce fa ka'anni anzuru ila siyasihi ai yanzu da nake baku labarin nan kamar ma ina kallon aswakin shi ta hata shafatihi a ƙarƙashin ainihin wato leɓar shi ƙalafat ya ainihin karye ko ya lankwashe fa qala sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce inna la mu su annabi sallallahu alaihi wa sallama ko mu musulmi aulan ko kuma mu dinnan faufaufau har abada sam lam nasta'ina ala al'amal man aradahu duk wanda yake neman mu bashi aiki to ba ma taimaka mishi ba wai ma ba ma bashi aikin ba ma taimaka mishi to a nan sai ka kiyaye idan ba a ce neman aiki ne wanda zai yi abuwa shi ba irin wannan ne ake magana a nan ba a ce ya zo neman aiki a wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda annabi yana da gona ko annabi yana jini ko annabi yana da wani aiki irin wannan ba irin wannan ba a'a aiki kamar irin wannan da muke magana mutum yana matsayin director ko assistant director ko commissioner ko minister ko pamphlet sai ya samu labarin cewa gwamnan da ya hau sabuwar kujera sirkinka ne sai ya zo wurinka da nufin cewa a ainihin ɗaga kujerar shi sama irin wannan annabi ya ce sam ba ma yi ko kun fahimta ba ma to irin wannan ne yake cewa inna la aw lam nasta'ina 'ala al-amal man aradahu ba ma taimakawa duk wanda yake nufin a ainihin ba shi aiki walakin zahab anta sai manzon Allah ya ce wa Abu Musa amma kai da baka roƙa ba tafi na naɗa ka kai ne gwamna a Yaman fa ba'athahu 'ala al-yaman sai manzon Allah ya aika shi a Yaman a matsayin ainihin shi ne gwamna a wannan ƙasa ta Yaman ثم أردفه معاذ بن جبل فمن في دبايش بن معاذ بن جبل radiyallahu anhuma, Allah madaukakin sarki ya kara musu yarda. Ina fatan kun fahimci surar yadda hadisin yake. Mutane uku ne suka zo wurin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, dukkanin su mutanen kasar Yaman ne, Asariyawa ne. Ɗayan su sahabi ne shahararre, sananne babban sahabi. Biyu kuma ba sananne ba ne, suke amfani da wannan da yake da sanayya da ainihin daraja da matsayi a wurin Annabi, sai suka biyo shi. Da suka biyo shi, kamar sun zo jin wa'azi ne, kamar sun zo jin fatawa ne, kamar sun zo wani abu ne, sai kuma katsan ba su shawarci wannan da suka makalewa ba, sai suka ce wannan zan Allah mun zo ne, ni na ji kana raba ainihin makamai, na zo ne a ɗauka za a bani. Wannan ya ce kaza, sai ainihin sahabi Abu Musa al-Ashari ya sarab, ya ce wannan zan Allah wallahi ban san abin da ke zuciya fito nan ba, kuma wallahi wallahi ban san cewa sun biyo ni ne don su nemi aiki a wurin ka ba. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce, to shikenan kai da baka nema ba je kana nada ka gwamna a kasar Yaman. Bayan an nada shi daga baya, sai aka bi baya da sahabi Mu'adh ibn Jabal a matsayin mai, a matsayin malami mai fatawa, a matsayin alƙali, a matsayin mufti, a matsayin mai ba da shawara dangane da harkokin gudanar da gwamnati. Ina fata an gane shahararren hadisi ne, hadisin Mu'adh, wani zai same shi na aika su da Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Amma anan kaji asalin yadda kabiyar take, asali ba Mu'adh aka aika ba, ya ne aka aika a matsayin sole administrator ko governor, shi ne Abu Musa al-Ash'ari, shi ne governor. Daga baya sai aka bi bayan shi da Mu'adh ibn Jabal a matsayin shi na malami, wanda zai rinka ba da fatawa, ya rinka haskaka mishi dangane da yaya za a gudanar da gwamnati. Dukkanin mai mulki yana buƙatar malami gogagge ƙwararre irin Mu'adh ibn Jabal ko makamantan shi. Muka ce malami gogagge ƙwararre wanda zai rinka ba da fatawa, ba wai malamin da zai addu'a ba, malaman da za su yi addu'a, duk malamai sun iya addu'a a duniya, kaf duk pastoci sun iya addu'a, kowane musulmi ma ya iya addu'a, kowane kirista ma ya iya addu'a. Don haka addu'a, there is no speciality in it. Babu wani abu na musamman da za a ce a ware kudin addu'a, za a tura wasu addu'a, ba wannan ake magana ba. Ana buƙatar malamai ne na sunna waɗanda za su zama suna tare da masu mulki, suna tare da su laila naharu, ba dare ba rana, duk abin da wannan mai mulki zai yi ya binciki malamin, shi kuma malamin kai ya sake ji tsoro, ya gaya mai gaskiya, kuma in ya tashi ya gabatar mai da abin a bisa hanya ta nasiha. Wannan shi ne sirrin da aka tashi aikawa, sai aka aika Mu'adh ibn Jabal. Saboda ya zo cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, manzon Allah ya yi Mu'adh kirari da cewa shi ne sarkin malamai, shi ne shugaban malamai. Amma kun san wani abin mamaki da sha'awa, Mu'adh har ya mutu fa shekarar shi 32 ce zuwa da 3, kuma suna cewa shekarar shi 28 ce. Saboda asalin babu alaƙar malanta da shekaru, kamar yadda kuɗi ba su da alaƙa da shekaru, kamar yadda mulki ba su da alaƙa da shekaru. Idan yaro ɗan shekara 30 ya samu kuɗi, kowa zai yarda mai kuɗi ne. Idan ɗan shekara 30 ya zama sarki, kowa zai yarda menene yadda sarki ne. Me yasa in ɗan shekara 15 ko 19 ko 20 ya zama malami ba za a yarda malami ba ne? Wannan yana daga cikin revolution da muke so yi a wannan makaranta ta Darul Hadith, shi ne samar da malamai a ƙananan shekaru. Saboda malaman musulunci kaf da suka shahara sun zama malamai ne ba su kai shekaru 20 ba, tun daga cikin sahabbai hatta bi'ai, hatta bi'u tabi'ina, hatta bi'u atba'i tabi'ina, har zuwa waɗannan zamanna. Galibin waɗanda kake jin ake ce musu malam wane, imam wane, sun zama malamai ne tun suna 'yan shekara 17, 18, 19, 20 sun riƙa. Amma galibin a ƙasashenmu, ilimin addini game da yara ba a damu da shi ba. Ta haka sai mutum ya tsufa, ya sukurkuce, sannan zai fara zuwa ɗauko karatu. To ɗan abin da ya wasuta kaɗan shi kenan sai a rinƙa cewa malam. Da haka ga shekaru masu tarin yawa, sannan karatun da ya wadata da, to sai zama irin waɗannan malamai muka saba gani. To na ga yaro ɗan shekara 20 da karatu, sai a ƙiyadda cewa ya yi karatu, sai a ga cewa to yaushe. Amma ban aka gan shi da kuɗi ba, in ya babu zakka ba a karba ba za a ce a haba da Allah ina cin zakka tun kan haifu uwarka ka babu zakka kuma sai a karba haka ne ko ba haka ba sai da haka Mu'adh ibn Jabal ya zama babban malami tun yana saurayi al-Imam an-Nawawi ya hada hadda al-Qur'an yana shekara 19 a duniya yanzu karatu na ilmomin addinin musulunci kaf ya zama mujtahidi a cikin shekara 10 yana shekara 29 ya zama babban malami mujtahidi ya fara rubuce-rubuce cikin shekara 16 ya koma kauyen su ya rasu kaf shekara 45 a duniya daga sanda aka haife shi zuwa 19 ya haddace Qur'ani daga 19 zuwa 29 ya kware game da hadisi ya kware game da tarihi ya kware game da sunna ya kware game da fiqh ya kware game da lugha ya kware game da fannoni na musulunci a rana ɗaya yana koyon littafi ko daukan darasi 12 darasi 12 yake dauka sannan ya ce ya taɓa yin shekara 2 bai kwanta bacci ba aka ce in ya kama ka baccin ya kake yace sai jingina a jikin ƙaurin shi a jikin guiwar shi ya dan haɗa kai da littafi haka in ya rinka sai ya tashi ya ce kaf rayuwar shi in ba karatu ba rubutu yake shekarar shi 45 ya kwanta ya rasu yabi irin albarkar da rayuwar ta yi ya rubuta sharhin sahih muslim al-manhaj bi sharh muslim ibn al-hajjaj ya fara wa bukhari sharhi ya yi muqaddima ya rasu ya yi ainihin littafin sharhin al-muhadhab al-majmu' sharh al-muhadhab nan ma ya kai babu riba ya rasu sannan dubi littafin riyadus salihin dubi littafin ar-rawda dubi 40 hadith to ka dubi at-tibyan fi adab hamalat al-quran duk waɗannan fa suna cikin littafin da ya rubuta a cikin wannan rayuwar wadda shekara 16 ce kat ta malantar ne tahdhib al-asma'i wal-lughat duk waɗannan a cikin waɗannan shekarun da ya yi su abin da ya faru a ƙasashenmu ba a saba ganin malamai da ƙananan shekaru ba haka ne ko da haka ba amma wannan kuskure ne ya faru a tarihinmu daga baya domin ɗan hajji bai kai shekara 20 bai zama malami abdullahi gombe bai kai 20 bai zama malami nana asma'u tana budurwa ta ba malama ba a mata auren fari ba nono bai fito mata ba to me ya faru don haka matasa kusan kuna babban banki da dattawa amma kullum sai a buɗe aji na adult education sai ga matasa banƙama sun shiga me yasa wai shi da rana yana cin yana neman kuɗi ka nemi karatu Allah zai azurta ka kuɗi abu ne mai sauƙi don kuɗi dare ɗaya ba a iya baka so ka bar mai arziki idan sarkin malaman garin nan ƙanin uwarka ne ba zai iya mai da kai malami ba kafin gari ya waye haka ne ko ba haka ba saboda haka wajibi ne matasa su tsaya su yi wa kansu fara sannan kar ku yaudari da hayaniya matasan Najeriya an saka su a cikin rikicin da yake sai dai Allah ya tsamo su duk wanda ya zo zai karantar da su sai su yatsa su ba karatu suke so ba amma su suke yau za a yi raddi yau za a yi wayana kaza yau za a yi wayana kaza yau za a yi wa'azi a kan tsiyani to sai ga matasa suna jin daɗi duk matashin da ka samu hansar ɗin shi ba za ka samu karatu na ilimi ba sai dai an yi wa'azi ana ƙyalƙyalawa na dariya ana shugantaka wani ya yi kaza wani ya yi kaza ana ta tuntsura dariya wannan shi ya ɓata matasan Najeriya sai da aka sai ka samu guda ne suka haddace Qur'ani guda ne suka haddace hadisai littafin fiqh guda ne suka karanta ana ta ɓata musu rayuwa da tunanin cewa yau haka ne addini yau haka ne sunna sai ka shiga Makka ko Madina sai ka ga yara ɗan shekara 9 suna haddar bulugul maram minti 40 za a yi musu karatun bayan sallar la'asar suna gan haddace su koma suna tsalle tsallen su da haka ran da kaje makarantar su in ka daya sai ka jiya ruwa mike shekara shi 11 sai ta ahsab kitaballahi kamilan walillahi alhamd wa ahsab min almutini fulan wa fulan wa fulan wa fulan walillahi alhamd kina haddace qur'ani gaba daya na haddace rabi salihin na haddace bulud almaram na haddace umdatul hakam na haddace kaza na haddace kaza sai ka dubi shekara shi 11 kai kuma kana nan tuli guda saboda ne ba saka su a haramiya ba su kai karatun ake koyar da su madara madadin matasan Najeriya su fahimci ko hayaniya ta taso ba taka bace kaitin da ba malami bane ka zaba ki kaban malamai a sai ka ji yayi ya yi tsaki yana yayi da kasar dama da haji ki ga kasar din yana yayi rabbi yau kuma yana zuwa za a tuba su yana sai yana jin dadi da azama kai kuma ina aka baka shine bayan kwanaki kadan sai da ratsar da addini sai dan hayaniya ba inda za a je da ita amma karatu za ka karatu tun kana saurayi har ka mutu bai gindire ka saboda daɗi ne da shi saboda ni'ima ce saboda rahma ce jama'a kun fahimta to Mu'adh ibn Jabal kenan Allah madaukakin sarki ya taimaka kamar yadda muka faɗi wannan hadisi dalili ne akan ya halatta a yi afuwaki wato babban mutum ko sarki ko shugaba ya afuwaki a ainihin wato gaban jama'a wannan hadisi banda a cikin wannan littafi al-Imam an-Nasa'i ya fitar da shi a cikin littafin shi al-Kubra as-Sunan al-Kubra har yau dai daga wannan malamin nashi Ahmad dan Ali al-Fallah daga kuma Yahya bin al-Qattan da ainihin wato wannan isnadu ya sake fitar da wannan ainihin wato hadisi har yau a cikin kitab Adab al-Qada a cikin ainihin wannan littafin akwai babin da ke bayani akan madubban al-qalanci Imam an-Nasa'i ya kulla a cikin wannan littafin as-Sunan al-Kubra al-mujtaba ya fata fitar da wannan hadisi insha Allah ta'ala za mu je mu karanta shi a can gaba insha Allah mas'ala ta biyu dangane da wannan hadisi jama'a ko mas'ala ta uku ita ce wannan hadisi daga cikin malamai da suka fitar da shi akwai al-Imam al-Bukhari akwai Muslim akwai Abu Dawud haka nan har yau al-Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisi al-Imam al-Baghawi kuma ya fitar da wannan hadisi ina fata an gane hadisi ne sahihi kamar yadda muka alƙairanta cewa duk hadisin da muka karanta za mu faɗi matsayin shi dan haka wannan hadisi sahihi ne kaji Nasa'i ya fata fitar da shi a cikin wannan littafi a cikin babin alƙalanci har yau Imam an-Nasa'i ya fitar da shi a cikin ɗaya littafin nashi babban wannan as-Sunan al-Kubra min Ibrahim al-Muqaddima sannan kuma kaji daga cikin malaman da suka fita akwai Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Ahmad da al-Imam al-Baghawi mai littafin Sharh as-Sunnah Allah madaukakin sarki ya gafarta musu daga cikin fa'idojin wannan hadisi tashi ma lai yace al-mas'alatu ar-rabi'a fi fa'idihi minha ma tarjama lahu al-musannif rahimahullahu ta'ala wa huwa jawab siyaq al-imam bi hadarat ra'iyati wannan hadisi yana tabbatar da abin da Imam an-Nasa'i ya kulla babu akai shine ya halatta shugaba ko limami ko dattijo ko mai gida ya afiyaki a gaban jama'a babu laifi wa minha mashru'iyyatu siyaq wannan hadisin har yau na daga cikin abin da mai kara tabbatarwa shine yin afiyaki shari'a mai sunna ce daidai ne wannan ha jawaz al-halif min ghairi istihlaf wannan hadisi dalili ne akan halaccin rantsuwa ba tare da an rantsar da kai ba tare da an ce rantsuwa ba ina muka fahimci haka yace wallazi ba asaka bil haqqi nabiyya ma atla'ani ala ma fi anfusihim yace na rantsu da Allah bai aiko ka a matsayin annabi da gaskiya Allah bai nuna min abin da ke cikin ransu ba amma irin wannan rantsuwa kana yin ta ne domin karfafa magana ba ka yin ta dan ƙarya ba a rantsuwa da sunan Allah da ƙarya ba ce a rantsuwa da ƙarya akan ƙarya sannan kuma lallai ne ka rinka taka tsantsan kar ka yawaita yin ta kar bakin ka ya saba da yawaita rantsuwa din amma ka kiyaye wannan ana magana a cikin al'adu ne na mutane na yau da gobe in ka je gaban alkali kar ka sake karanto in ba a ce karanto ba in ba haka ba sai ya nuna wa alkalin cewa akwai alamun rashin gaskiya domin rantsuwa a gaban alkali ta sha bamban da rantsuwa a dandalin jira ko kuma ana tattaunawa an fahimta jama'a saboda rantsuwa a gaban alkali sai an nemi rantsi saboda ita kanta rantsuwar a wannan hali tana da wani matsayi na musamman ina fata an gane sai yake cewa wannan ha har yau na daga cikin darussan da muke tsiba na wannan hadisi karahiyatu su'alil imara wal hirsu alaiha wannan hadisi yana nuna an hana neman shugabanci an kuma hada kwadayin shugabanci. Neman an hana, kwadayin an hana, kamar yadda an hana sa zuciya kenan akan abin da yake haifar da kwadayi da neman. Wamanha man'ul harisi alaiha minha li'anna fihi tuhuma. Har yau daga cikin darussan wannan hadisi, duk wanda aka san cewa yana da kwadayi akan shugabanci sai a hana shi. Kun fahimta jama'a? Duk wanda ya zo wurinku da neman cewa ku zaɓe shi, sai ku ce a'a, mene ne ya kai ka ga neman shugabanci? Ko an fahimta jama'a? A bar jama'a su rinƙa fitar da wanda suke nema, wani ana jan shi yana a'a, to shi ya cancanta shugabanci jama'a. Wa yukalu ilaiha, sai malam ya ce to babbar matsala kuma ita ce duk wanda ya nemi shugabanci a hana shi. Idan kuwa aka sake aka bashi, to ya sani da cewa Allah zai zare hannun shi daga gare shi, sai a saka mishi al'amarin shi. Yasa sai ku ga duk waɗanda suke nema sai al'amarin ya rikice musu, saboda Allah ya cire hannun shi ya bar su da ita. Wala ya'anu alaiha, sai ku ga Allah baya taimakon shi a kai. Don haka fayanjarru ila tadwi'il huquqi li'ajzihi, sakamakon haka sai ya tozartar da haƙoƙi saboda gazawar shi. Domin duk wanda ka zo yana nema, dalili ne akan ba zai iya riƙewa ba, yana da wani abu ne da yake so. Ko an fahimta jama'a? Wallahi ta'ala a'lam. Sai malam ya ce wa qad waradat ahadithu fi dhalika, hadisai sun zo dangane da tsawatarwa kama da neman shugabanci. Daga cikin hadisan fa fi sahihi an Abdurrahman ibn Samara radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. أتكلم حديث البخاري إذا صحابي عبد الرحمن بن سمرة يجي من ذن الله صلى الله عليه وسلم يقول ياك عبد الرحمن بن سمرة كرك سكت من شو جبنتي يعني إن هر أكباك شو جبنتي يسي الله يسكمك على أمر مزارة منيش سبب تكلم. Wa in a'titaha min an ghayri mas'alatin, idan kuwa dauka aka baka baka nema ba baka roka ba, wa in ta'alaha sai Allah ya taimaka maka. Yanzu wannan hadisin, idan da za a samu wanda ya tsare a cikin analysis ba da bayanai da tantance su na harkokin siyasa ba da gobe, shikenan an gano matsalar Najeriya a wannan hadisi. Shikenan idan ka nema aka baka sai Allah ya zare hannun shi, sannan sai Allah ya taimaka maka. Idan aka jawo ka aka ce kai ake so, sai Allah ya sa hannun shi a cikin al'amari, kuma sai Allah ya taimaka maka. Ka duba da kyau, duk wanda ka ga ya tsaya a duran kamfen na ainihin siyasa yana cewa zan yi muku kaza, zan yi muku kaza, zan yi muku kaza, ko kaɗan kakka raba ɗaya da gaske yake ba yaudara yake ba, da gaske ne, da gaske ne. Saboda in yi auna kuɗin da ake samu, kuɗin da gwamnatin take da su da waɗannan abubuwan, sai ga kuɗin za su isa yayi duk waɗannan abubuwan, amma kuskuren shi ne an baro shi rikin rani. Nema da ya zo yana yi, sai Allah ya cire hannun shi, sai Allah ya taimaka mai. Shi kenan sai ka rikice mai, sai ka gagga kuɗi, sai ya sace, sai ya kai ƙasar Switzerland a aje mishi, sai ya ƙin aikin gaba ɗaya. Sai ka ga al'amura duk sun rikice mishi, duk abokan shi da suka tsaya mai har ya kai ga wannan matsayin, sai ga sun ɓata. Sai ya canza wasu abokai waɗanda yake ganin su ne su ne, bayan kwana biyun abu ya rikice shi kenan. Wannan shi ne asalin matsalar Najeriya jama'a, shi ne fitowa da suke suna nema, da kuma waɗanda suke ƙata da ƙarfin tsiya su ne suwa su ne sojoji. Ba a ƙatan mulki da ƙarfin tsiya. Jiya mun tattauna wannan matsala a tafsirin Qurtubi, ba a ƙata da ƙarfin tsiya, shari'a ta hana. Sannan kuma in nema ne ba a nema, ka bari su ɗauko ka. Ina fata an gano. Domin sirrin da ke cikin ɗauko ka ɗin shi ne Allah maɗaukakin sarki sai ya taimaka maka, kuma Allah ba zai saki hannun shi ya ce ba ruwan shi da kai ba. To in ya zama akwai hannun Allah a ciki, kuma Allah zai taimaka maka to sai kaga cewa ka samu jagoranci ne da kai abin da ya dace. Gaba kun fahimci wannan? To idan bera yana da fata ita na da baya tana da wani. Ku ɗan Najeriya a matsayin ku na citizen of the country, mutanen ƙasa, yanzu 2011 yanzu shekara huɗu ya rage za a yi, yamma shiri kuke a kan yayi da zama muku gwamna a jiha kaza, yayi da zama muku ɗan takarar kaza, yayi da zama muku ɗan takarar kaza, yanzu kun ja baki kun yi shiru. Malamai kuma yanzu kowanne yana ƙoƙarin waskewa ya nuna shi fa lokacin da ake kamfen ka a zaɓuwa na shi fa ban da shi. Shi yana kwanci asibiti ma shi zai da lafiya. Don me don a bashi kaza a bashi kaza. Sai da haka yanzu kun ja baki kun yi shiru. Su kuma yanzu sun ji ta zauna. Sai su ga yanzu saura shekara uku da kwana kaza. Su sai a fara tunanin. To 2000 an kaza wani zai kaza wani zai kaza sai a ce to sai a banza a faifai wani ne ake ganin barazana game da haka in kawar da shi ba a ce a je a kashe shi idan za a gurgunta shi ne ta hanyar tattali a gurgunta shi sai da ta kai a Najeriya har banki aka karya saboda a karya wasu 'yan siyasa aka hallaka kuɗin talakawa masu ɗimbin yawa dan a karya wani wanda ake ganin cewa in ya kai lokaci kaza zai fito takara in ya fito kuma ba za a iya da shi ba. Kamar yadda binciken me yasa aka rufe bankin Savannah Bank saboda a karya wasu ne ana ganin za su zama barazana. Ma'ana yanzu shiru da kuka yi talakawa su waɗannan ɗin ba shiru suke ba suna can suna aikin samar da mulkin na 2015 ɗin. Duk hayaniya da kuke dogara da ita sai da sun fitar da ka'idar da suke cewa ba da ƙuri'a ake cin zaɓe ba a Najeriya. Ko kuma talakawa kuna dogaro ne da ni kuna dogaro da yawa ne da ƙuri'a duk suka gama ƙuri'a suna nan da practice suna nan da hanyoyin da lasi kuma biyar da ba a yaudare ku shi kenan ba a yaudu. Saboda haka kun ga wannan hadisi idan ba tsayawa ake ana mutunta kalmomin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sace to hadisin ya bayyana asalin matsalar kasar. Domin abinda za ka duba daga shekaru 20 da suka gabata wacan matsala ce a kasar wadda ta lalace wadda ta gyaru a yanzu. Wutan lantarki ko ruwan famfo harkar tsaro ko rashin aikin yi harkar noma ko harkar ilimi harkar lafiya ko ta tituna babu matsala kwaya daya yadda ake kuka da ita tun 1979 da su shagari suka hau har zuwa yau bayan shekara 32 yadda ta canza kwaya daya yadda ake kuka da ita babu yadda ta sassauci a kai. Saboda ne saboda ga ka'idar ta zo a cikin hadisin la tas'alu al-imara fa in u'titaha an mas'alatin yakilta ilayha karka ne shugabanci in ka nema aka baka saboda ka nema kuma sai a faɗa maka kan abu wa in u'titaha an ghayri mas'alatin u'inta 'alayha idan ka ba nema kai ba shikenan sai a taimaka maka sai Allah ya taimaka kun ji sirri kuma an fahimta wa fihi aidan an abi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam innakum satahrisuna 'ala al-inara wa satakunu nadamatan yawm al-qiyamah فنعم المرضعة وبئسة الفاطمة. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنا من جبا ذاك ذي كنا قطعين كنا قوبيني كنا لالبيد ليمن شو قبنشي فيتي أما والله ذات كسن شين دانا أرانا كياما دين جنبي شو قبنشي فين دانا أرانا الكياما سيارينا كيش كتيا ومن بكير amma wani irin shugabancin innakum satahrisuna ala al-imara duk shugabancin da ka nema ka samu to sai ka yi nadama a ranar alkiyama shi ne shugabancin da ake magana. Sai ya ce ba ni'mal murdi'a ma dalla abin yana da daɗi in aka samu aka samu shugabanci ba daɗi ne da shi ba daɗi ne da shi amma sai ya ce wa bi'satul fatima tur da sakamakon ranar kiyama a nan duniya kan akwai daɗi zai hau irin motar da yake so ya auri matar da yake so, ya mallaki filaye da gidaje inda yake so, ya kada yayi abin da yake so, babu wanda ya isa mishi komai. Shi ne ni'matul murdi'a. Akwai daɗi abin lokacin da ake ce so, amma wa bi'satul fatima. Da yake annabi fasihul qawmi ne sallallahu alaihi wa sallam, sai ya kwatance da abin na ɗabi'a. Ka duba uwa in tana shayar da ɗanta, ai akwai daɗi ko? Amma ranar yaye ta, me yaye ba a son ta, ba zai san yadda ta yaye shi. Ka fahimci yadda ya misali da ani? Yake cewa fa ni'matul murdi'a, fa ni'mal murdi'a, mai shayarwa ma balla da ita. Uwa da take ɗaukar nono ta ba ɗa, ba yana jin daɗi. Amma al-fatimatu fa, mai yaye shi fa, tir da ita ba ya ƙaunarta. Annabi yana kwatanta yadda shugabanci yake ne. A lokacin da aka same shi yana da daɗi. Haka ne ko ba haka ba? To amma sakamakon da zai je bayan ranar lahira fa, annabi ya ce tir da shi. Ka duba mai mulki irin ɗan Juma Goje, one of the most charismatic governors across the north, governor mai barazana mai kwarjini da cika kirji, amma sai ga shi yau ram an ɗaura mishi ankwa a hannu. Wata irin ankwa ta ɓarayi, ankwar ɓarayi. Duk wanda ESCC ta ɗaura wa ankwa sunanta ankwar ɓarayi. Amma dan Juma Goje zai gudu ne? Ba zai gudu ba. Amma wannan hadisi ne, fa bi'satul fatima, ran da ta ɓaci abin ba yi da bayi. Ko kun fahimta jama'a? Duk da irin goyon bayan da suka yi gwamnatin ta ƙololuwa fa, amma ba ta kare su da komai ba, saboda ta gama da su, ta gama biyan bukata da su. Ina fata an gane. To saura kuma masu jabin certificate su ma suna nan tafi, za su shiga nasa ankon. Wa akhraja at-Tabarani wal Bazzari bi sanadin sahihin an Awf ibn Malik radiyallahu anhu bilafzi awwaluha malama wa thaniha nadama wa thalithuha adhabun yawm al-qiyama illa man adal. Imam at-Tabarani ya rawaito da shi da al-Imam al-Bazzar daga sahabi Awf ibn Malik. Annabi yace haka sarauta take, shugabanci da mulki da muƙami farkon abin zargi ne a wurin Allah. Kana neman shugabanci sai Allah ya fara zarginka. Abin da zai biyo baya fa shine nadama rena kai, ranar alkiyama kuma azaba. Sai manzon Allah yace illa man adal, sai wanda ya adalci. Adalci kuma yana bayyana a wurare biyar ne. Adalci wurare biyar. Duk mai mulkin da ya sami mulki, a same shi yana kula da rayuka da rayuwar jama'a, abu na farko kenan. Kar ka saki a lokacin mulkinka ana kashe mutane kisa kowane iri, mai da dalta ne, boko haram ne, kisa ne na gidan jeji, kowane iri, ya zama akwai absolute security kenan. Sannan rayuwar jama'a ta kyautatu, abin duk da mutane suke bukata na social amenities, ruwan sha, wutar lantarki, hanyoyi, asibiti, ilimi da makamantan waɗannan, ya zama an rufa musu duk abin da suke bukata. Saboda wani ikon Allah, kowace ƙasa sai da Allah ya zanka mai arziki a ƙarƙashinta, wanda ya isa ya rufa mutanen ƙasa asiri kaf. Ba wata ƙasa da take da bukata ga wata ƙasa. Niger ba ta bukatar Najeriya ko kaɗan, Najeriya ba ta bukatar Niger ko kaɗan. A ƙarƙashin ƙasar Niger akwai arzikin da Allah ya aje musu, wanda duk duniya ba ta ƙasar ba ta da irin shi. Saboda Allah maɗaukakin sarki a cikin hikimar shi ba ya da duplicate. Allah bai mutane biyu iri ɗaya ba tun daga kan annabi Adam har na ƙarshe. Ba mutum biyu iri ɗaya. To babu mutum biyu masu arziki iri ɗaya, kowa da ka gani akwai irin arzikin shi. Kuma daga ina? Daga sama. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'aduna. Arzikin yana nan daga sama yake saukowa. Saboda haka in kun fahimci wannan, babu wata ƙasa da za a ce tana buƙatar sai wata ƙasa ta tallafa mata. A'a, akwai wata ƙeta ne da aka yi wa wannan ƙasa, in ma ƙetar daga cikin gida ko daga waje.
abu na farko kenan ku kiyaye abu na farko kenan cikin abubuwa biyar duk wanda zai yi mulki a kira shi mai adalci sai ya kula da rai da rayuwar mutane a bar su da ransu sannan kuma su rayuwa rayuwa mai daɗi su ci su sha a lokacin da ya kamata su kwanta a wuri mai kyau su zauna cikin aminci to sannan abu na biyu dukkanin mulki kafin ya zama na adalci sai ya kiyaye mutane dukiyarsu ku tafi ƙasa irin Saudi Arabia ku gani ba sa yin garejin mota babu garejin mota sam ba gidan da za a yi garejin mota duk inda ka gaji sai ka jefar da motar ka kawai sai ga wani lokaci mutum ya zo wurin abokin shi sai ya aje mota falleliya ta miliyan uku jeep a kofar gida a slow bai kulle ta ba kana bude ta ba ka iya shiga ka yi gaba ba security ya bar ta kawai a slow ya shiga su zauna su ta hira bayan awa biyu su fito saboda a cikin wannan awa biyu ba za ta sha mai na naira 20 ba mai na naira 20 ba za ta sha ba a awa biyu Najeriya ta fi Saudi Arabia kuɗi ta fi ta arziki ta fi ta dukiya ta fi ta noma ta fi ta komai in kai ustazu ka faɗa haka wasu sai za su nuna ma tauhidi za ka haɗa Saudiya da ainihin Najeriya sai a ce eh Saudiya aka ce ba Makka aka ce ba kaf arzikin da yake ƙasar kaf ba a Makka da Madina yake ba Makka da Madina fako ne har yanzu inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi bi zar'in har yanzu Makka da Madina a bushe suke kaf ko noman tumatir ba ai ba'is ba'is wannan ta fi Makka ita ce da gonaki ba Makka bace ba harami bace so akwai bambanci tsakanin Saudiya da Makka da Madina Saudiya aka ce versus Nigeria ba a ce Makka Madina versus Nigeria ba arzikin kasar kaf ba a Makka da Madina yake ba yana wasu wurare ne wadanda yake waɗannan wuraren ba su da bambancin daraja ko misalin zartin da Nigeria haramai ne su ne kadai suke da darajar da sun fi ko ina in ka fita daga Makka ko Madina duk sauran ɓangaren ƙasar Saudi Arabia duk ɗaya ne ko ina da duniya amma me ya faru in ƙasar suna cikin wadata da aminci ya aka yi me percentage ɗinsu nisba ba'ila bin nisba ilaina ɗan kaɗan ne in ka gwada su da mu dukan mutanen ƙasar Saudi Arabia kaf in ka tattara su ba su kai yawan mutanen jihar Kaduna ba kaf ɗinsu ba su kai mutanen yawan jihar Kaduna ba to ya aka yi mun fi su man fetur mun fi su noma mun fi su komai kowa ya san cewa 1970s da 1960s idan ka tafi aikin hajji har zuwa farkon 90s har 93 94 95 in ka tafi aikin hajji ka je ka siyo tsaraba in ka zo ka siyar da ita a Najeriya sai ka fitar da kudin aikin hajjin ka komai sai zama a riba tun daga 60s 70s 80s har zuwa 90s daga baya aka yi mana mugunta aka je aka karbo mana bashi wanda ya zo ya karya tattalin arzikin mu gashi nan har yanzu a the receiving end har yanzu shan wahala muke yi kuma nan da shekara 100 ba za a iya biyan wannan bashin ba saboda shi wanda ya bada bashin dama baya son ka biya so da haka zai kakaba maka sharuɗan da baka san implication ɗin su ba baka san ma'anar su ba sai ka ci kai nisa tukuna saura 10,000 ka ce to ga 10,000 sai a ce ai ba a biya gaba daya yace to ai kana san sai a ce ai ba a biya gaba daya sai ka ce lura bi sai a ce ai an yi ne cewa zaka bada naira 5 a cikin 10,000 ka biyar din kafin ba da sai a ce ya zama 50,000 sai ka ce to kana da kuɗi a baka ka biya sai a ce ai ba a biya gaba daya gashi kai ka sa hannu babu ƙasar da ta taɓa biyan bashin IMF a duniya kaf babu ba a iya biyan wannan bashi ka je karanta duk wanda ya karanta harkar tattali harkar economics da sauransu ba a iya biyan wannan bashi dan dama ba a tsara shi dan a biya shi ba Allah ya kiyaye. Saboda haka jama'a kun ji. Abu na biyu kenan, dole a tsare mutane dukiyarsu. Abu na uku fa, lallai ne a tsare wa mutane addininsu. Duk gwamnatin da za a ce adila ce, to kar ta sake ta dauki aqida ta secularism, ta ce ba ruwanta da addini. Babu secularism, secularism kafirci ne. Gwamnati ta ce ba ruwanta da addini, dole ne gwamnati ta kula da addini, ta tsara addini, ta lura da addini, ta baiwa addini first and primary and foremost priority, ta baiwa addini muhimmancin da yafi komai. Ƙasar da tafi kowace gina wannan aqida in terms of ita ce America, ta ce ba ruwanta da addini. Duk duniya yau ba ƙasar da take cikin ruɗani na tattali irin America, ba ƙasar da ake bi bashi irin America, ba ƙasar da take rigingimu na dukiya irin America. A ɓangaren tattali suka ce they are capitalists in their system, in their economic system, suka ce ba ruwansu da Allah. Allah kada ya sa musu baki game da abin da ya shafi tattalin kuɗi da dukiya, don haka suka samu matsala. Riba na daga cikin hanyoyi masu tsoka wajen tattara ainihin dukiyarsu, don haka suka shiga cikin rudani. A duniya kaf babu ƙasar da tafi ƙasar Haiti cewa ba ruwanta da Allah in its social aspects of life, a cikin rayuwarsu. Don haka a Haiti sai mutum ya kwanta ya mutu, sai babban ɗan shi sai ya koma yana kwana da uwar shi, ba fa kishi ya uwar ba. A ƙasar Haiti, duk duniya ba inda suka halatta zina irin Haiti. Kuna ga da Allah ya tashi rugurguza ƙasar, girgiza ƙasa aka yi wadda ba a taɓa yi a ko'ina a duniya ba. Har yanzu suna cikin firgicinta a ƙasar Haiti. Social system nasu suka ce duk abin da ya shafi rayuwa namiji da mace, suka ce ba addini. Duk matar da ta yi maka, ko uwarka ce ko ƙanwarka ce, ba ruwan liman, ba ruwan pastor, ba ruwan kowa, a ji a ci gaba da zama kawai. Suka ce Allah kan ya sa musu baki a cikin harkar namiji da mace. Da yawa muna fama da waɗanda ake gani ƴan boko ne sun zama masu mulki, jahilai ne jama'a. Kada digiri ya ruɗe ka, kar a ce maka yayi digiri, yayi politakin, yayi kaza, yayi kaza. Galibin su jahilai ne. Wani bai san implication ɗin cewa we are following the secular system of governance, mu muna bin tsarin addini, ba addini ne a mulkinmu. Wani bai san ma'anar ba, bai san ma'anar ba. Shi yasa matakin farko shi ne musulmi su fara samar da makarantu waɗanda za a karantar da ilimin boko but with an Islamic background. Makaranta ce ta boko, amma ya zama mai addinin musulunci shi ne tushenta, saboda addinin musulunci shi ne farko, shi ne ƙarshe. Kuma addinin musulunci ba gida danci ba ne. Kowa ya ga Abubakar ta fara ƙwalewa ya fi kowa karatun boko shekara 40, 50, 60, amma an ka gan shi za ka ce malami ne mai wa'azi da rawanin shi da babbar riga. Karatun boko bai rage shi, bai lalace ba, bai zama ɗan iska ba. In ka kalli hoton shi kai kanka za ka ga wannan mutum ne, wannan mai mutunci ne, wannan dattijo ne. Amma har yau he continues to hold the title of the golden voice of Africa. Har yau shi yake da wannan mukamin cewa mai makogwaron zinare. Har yau ba a samu wani ɗan boko mai makogwaron zinare irin nashi ba. Ina ƴan bokon ƙarya kawai da ɓata lokaci, ka ɗaure na kita da wuyanka, ka ce ba ruwanka da Allah, kuma Allah ya baka ka zauna lafiya. Ai dan yana cikin sunayen Allah ne Al-Halimu, cewa mai bin abubuwa sannu-sannu. Sai Allah ya baka kai ta kafirci, ran da kace na tuba, sai Allah ya ce to matso kusa sai karbe ka. Haba in ba dan albarkacin wannan sunan da makamantan shi ba, yaushe Allah zai kyala mutane akan kasar shi? Shi ya rufe sama, shi yake ba su ruwan sama, su ce Allah ba ruwan mu da kai, ba ruwan ka da mu, kar ka sa mana baki, mu ma ba ruwan mu, kuma Allah ba su ci gaba da rayuwa. Shi ne secularism ba? Abinda secularism yake nufi kenan. shine Allah ba ruwanka da mu addinin ka kar ya sa mana baki ba da mu kace ba. Saboda haka dole ne gwamnati ta kula da addini, sannan sai al'irin mutunci. Na'am, dole ne a samu gwamnati na farko tukuna masu mutunci su za su zama gwamnati, domin mai dan su kula da mutunci, da dan mutunci shi yake kiyaye mutuncin mutane. Duk wani da zan faji waje binciki tarihin sarkin Zanzau Malam Jafaru dan Isyaku, da doruna yake yawo idan ya ga saurayi ya rike hannun budurwa bulala goma, ya ka ba iskanci a kasar Zanzau. Dan haka the most purest and cleanest state in the entire northern Nigeria is Zanzau province. Kasa mafi tsarki a arewacin Nigeria ka ita ce kasar Zanzau, ba dan ni ba zazzage bane, amma hadhihi kalimatu haqqin wa insafu. Saboda me? Saboda aikin wannan bawan Allah. Malami ne, tara shi yake a cikin fada yake musu tafsiri, Bukhari yake musu, risala yake musu, sannan sai kuma ya dauki bulala sai ya fito. Wannan rike bulalan ana yawo sunna ce ta sahabbai, Sayyidina Umar shi yake yin ta, yana yawo kwararo kwararo kasuwa kasuwa. Haka sarkin Zazzau yake tun daga cikin garin Zaria har sai ya ratsa ko ina kasar Zazzau. In ya gaba daidai ba sai a tsaya a ja maka aya, a ja maka hadisi, a yi maka fasara. In ka yi taurin kai a shuɗa maka bulala. Inna Allah yazza'u bis-sultani ma la yazza'u bil-Qur'an. An ce maka Qur'ani ya ce kaki, sai bulala ta fasara maka. Shi yasa kasar Zazzau ta jaru. Har sabon garin in ka shiga iskancin da ake a sabon garin Zaria bai kai iskancin da ake a wasu sabon gare na wasu kasashen mu ba, saboda tasirin wancan. Dan haka dole ne mai mulki ya sa ido ya kare wa mutane mutuncinsu. Yara muka kwasa ranar sallah daga makarantar nan muka kai su dam, ina zuwa sai naga abin da ya kashe min, sai mai shuru sai kashe min jiki. Ga wajen matasa nan kusan 20 suna zaune suna shan wiwi, kuma kai ka kawo yara ne masu tarbiyya, za ka nuna musu wasu abubuwa. Ga kuma wasu a wurin suna shaye-shaye, me wannan ke fassara musu? Sai ce au, ashe ma wurin shaye-shaye ne ka kawo su? Wallahi muna isa sai na jiki na yi sanyi, amma kowane malami wurin ban gaya ba, sai muka yi sadadar aka dan yi haya sai muka wuce. Ga sunan duk yan wiwi a kasar Zazzau. Sannan masu sarautar garin nan ranar rantsuwar su muna nan da tafi, sai da suka rantse cewa billahi allazi la ilaha illa huwa, ba za mu ci amana kasar Zazzau ba. A yau ka kewaya ka ga 'yan shalisho, ka kewaya ka ga masu shaye-shaye. A yau a nan kasar Zazzau gidaje nawa ne ake yankan kai? Anguwa irin wannan sai mutum ya zo ya sai gida sai rufe shi, sai karfe 2 dare za ga ana shigowa gidan, karfe 3 da rabi an gama fita, gidan ba a bude shi sai da tsakar dare. Amma da rana ba wanda za a ga ya taba shiga, ba kowa a gidan, ba mai gadi. Wace ne rayuwa ce irin wannan? Dole ne a samar da accountability, bincike da bin diddigi da keke da keke. Wannan shi ne ma'anar mulki fa. Mulki ba ya nufin kawai a tara maka tebur a gaba, ko kuma a nuna maka rauni shi kenan kai ne mai martaba kaza, ko kai ne mai alfarma kaza, ko kai ne honorable, ko kai ne his excellency, ko kai ne distinguished, ko kai ne wane ne. Aiki ne mulki jama'a. Sayyidina Umar yawo yake yana shiga cikin gauruka, tun jiya nake gaya muku ku karanta littafin Akhbaru Umar, yawo yake yana shiga, a shiga nan a fita nan, a shiga nan a fita nan, a tura security agent nan karfe 12 dare yanzu sai ka shigo garin nan kai duk barnar da zaka yi ka fita, ba wanda zaka gani. Wace irin rayuwa ce wannan? Dole ne dukkan mulki a kiyaye wa mutane mutuncinsu. Yanzu kowaye kai, baka wuce ka wuce 'yan iska su yi maka shigantaka ba, haka ne ko ba haka ba? Haka ne. Ka wuce su ɗauki tsakuwa su yi maka basusa su ɗalla maka. Kana kwance a ƙofar gidanka, gida ba wuta, sai ka fito shan iska, sai ga 'yan iska sun zo sun sa maka zare a hanci, kana bacci ka shaka sai ka miƙe a tsaye da gudu. a garin nan nake a garin nan zaka kwanta bacci sai su daure kafarka sai su ja igiya lungu sai su je su koro ihu ka tashi a guje sai a ja sai ka fadi sai a maka dariya saboda me ba a kula da mutuncin mutane ba a kula da mutuncin mutane abu na biyar da yake wajibi mai mulki ya kula da shi shine annasab dangantakan mutane dole ne duk mai mulki ya kula a mulkin shi ba a aure cikin idda a mulkin shi ba a zinace zinace domin zinace zinace kuna gurbata nasaba ya ce ka je ka aure ta wani yayi zina da ita shekaran jiya yaushe baka iya gane cewa dan da tazo da shi ba naka bane eh baka iya gane abu domin baka san cewa tana da ciki ba domin shekaran jiya wani yayi zina da ita yau aka daura mata aure kai kuma yau kai kwanciya aure da ita shikenan sai bayyana cewa bayan wata ɗaya ko wata biyu tana da ciki zaka yi musu baka yi musu ba amma sai ka je ka ga yara sun je sayan yalan dallo ko sun je sayan tumaturi a gona mai gona ya shiga da yarinya ya turmushe ta yanzu jama'a kun fadaka game da level na rape adadin yadda ake turmushe yara yan kanana ana fasa su yara yan shekara hudu yan mata yarinya yan shekara biyar yarinya yan shekara bakwai idan aka je kotu abinda za a ce sai a ce there is no clear evidence babu shaida karara a garin nan yaro dan iska yayin yarinya mai mutunci tade haka aka rinka tafiya yana da lauyoyi yana da kaza yana da kaza yana da kaza yake Allah gwani ne sai sa mota kawai ta taka shi shine abin da aka huta to ya kamata duk wanda zai mulki ya kula zaka kiyaye mutane rayukan su da rayuwar su addinin su da dukiyar su mutuncin su da nasabar su aure jama'a dole ne gwamnati ta sa ido dagaci mai anguwa hakimi sarki gwamna ya zama yana da statistic na aure da ake yi dole ne irin wannan zama da ake baragada mace kawai ta je ta aure yadda take so wata macen bata gama idda ba kuma tana dauke da cikin tsohon mijinta ya sa mata ciki sai ta zo ta aure sai ta je sai ta kai dan gaba waɗannan maganganun da na yi su da na kawo waɗannan abubuwan guda biyar in ka so ma ka mai da su guda shida suna nan faɗan fodiyo ne ya kawo su a cikin littafin shi mai suna bayan wujubil hijrati ala al-ibad wa wujubi nasbil imami wa iqamati jihad dan hujjo ya ce dukkanin sarki ko mai sarauta ko mai mulki sai ya kiyaye waɗannan abubuwan sannan za a kira shi shugaba mai adalci Allah maraukakin sarki ya kiyaye dan ka jama'a kun ji waɗannan hadisai waɗanda gaba ɗaya mun fa'idance su ne daga sharhin da muke yi a cikin wannan hadisi da ainihin waɗannan mutane suka zo neman shugabanci wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama annabi ya gargade su ya hana su ya dauki ainihin wato shugabancin ya baiwa wanda bai tambaya ba sai mas'alar da muka yi alƙawari ka karanta tafsirin al-Imam Abubakar ibn al-Arabi mai suna Ahkamul Qur'an da tafsirin Qurtubi mas'alar ita ce ina matsayin annabi Yusuf kuma da yake cewa ij'aluni ala khaza'inil ardi inni hafizun alim annabi Yusuf kuma ya nemi shugabanci malamai suka ce qaulan wahidan fassara da yake shine duk lokacin da kaga al'amari zai rikice rikicewar da kana da yakinin wanda zai karba ba shi ya dace ba to anan sai ka nemi shugabanci ba ka nema ne dan kwadayin shugabanci ba dan gyara ne ya kanta kenan kenan yanzu a irin wannan damal-damal din idan kaga za ta baci babu laifi sai ka fito ka tsaya takarar chairman sai ka fito takarar governor sai ka fito takarar kaza amma fa ka sani sai ya zama zuciyarka warkam babu kwadayi ko kwada in akwai kwadayi ko kwadai ne Allah ba zai albarkaci abu zai sa maka hannu ba annabi Yusuf gani al'amari zai lalace sai ce ku nada ni in kula da harkokin noma da harkar abinci sai ce ni mutumin kirki ne mai amana kuma ina da ilimi akan abu sai ku san wannan dan za ku yi mamaki jama'a duk wanda za ku dauka ku ce wannan nagari ne sai ku ga cewa bayan kwana biyu shi ma yaya ne, idan sun tafi can sama akwai inda suke haduwa ne suke shawartar junansu cewa manta da talakawa. Ya ce a to ina manta da su na koma ba, sai ya ce a za ka sake bukatar su ne, ya yi rabu da su da Allah, ai tunda ka zo nan you have arrived, ka iso tudun mun tsira, ba dai kuje ne kake so ba kai ruwan gaba kawai ka manta da su. Ce we know our ways, sun san hanyoyin da suke bi. To in har ya kasance kaga al'amari zai lalace, to shine malamai suka yi fassara dangane da dalilin da yasa kenan Yusuf ya nemi shugabanci. Da ƙarshe ka karanta Raddul Azhan ila ma'ani al-Qur'an na al-Qadi Abu Bakar Mahmud Gumi, Allah ya gafarta musu. Babu targhibi fi siyaki, babin da ke kwadaitarwa game da aswaki, ma'ana wannan babu yana kwadaitarwa ne dangane da aswaki banda ainihin hadisan da muka ji su ma suna kwadaitarwa, amma ga karatu na musamman wanda zai kwadaitar da mu. قال أخبرنا حميد بن مسعدة ومحمد بن عبد الأعلى عن يزيد وهو بن زريع قال حدثني عبد الرحمن بن أبي عتيق قال حدثني أبي قال سمعت عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. السيدة عائشة تتاج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أتشوى ين أسواك تركيني قبايكي sannan samun yarda Allah Ubangiji ce. Idan ba ku manta ba wannan hadisin mun ainihin karanta shi a cikin sharhin da muka fara yi tun farko a inda muka tattauna wannan mas'alar, wato a cikin sharhi ne muka karanta shi. Aswaki tsarki ne ga baki, tsabtace baki ne, sannan yarda Ubangiji yake haifarwa. Wannan hadisi na Aisha hadisi ne sahihi, babu shakka dangane da ainihin wato ingancin shi. Daga cikin malaman da suka fitar da shi akwai al-Imam Muslim da Abu Dawud da Nasa'i da Tirmidhi da Ibn Majah. To fitar da shi da al-Imam Nasa'i a wannan wurin, ya sake ainihin wato fitar da shi a can gaba insha Allah ta'ala, kamar kuma yadda ya fitar da shi a cikin Sunan al-Kubra. Bukhari ya ruwaito wannan hadisin, sai dai bai ruwaito shi da isnadi ba, shi yasa ka ji na jinkirta ambaton Bukhari din tun farko. Ina fata an gane. Daga cikin ainihin sahabban da suka ruwaito wannan hadisi banda Aisha, akwai sahabi Abu Huraira Allah madaukakin sarki ya ainihin wato kara mishi yarda. A cikin tashi riwaya yace Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace alaikum bisiyaki fa innahu mutahharatun lil fam mardatun lir rab. Kurin ɗayan aswaki jama'a, saboda aswaki yana ainihin wato tsarkake baki, kuma yana haifar da yarda Allah Ubangijin sarauta. Na fata an gani. Waɗannan hadisai jama'a hadisai ne sahihai waɗanda ke tabbatar da wannan ainihin wato sunna da kuma nuna kwaɗaitarwa a kai. Dama kaga babin yana magana ne dangane da me? At-targhibu fi siwaki, kwaɗaitarwa dangane da yin aswaki. Na fata an gani. Na daga cikin ainihin mas'alolin da malam ya tattauna a ciki mai sharhi yake cewa fi fawaidihi minha anna siwak yutahhiru al-fam fa yuslihu al-insan li munajati Allah ta'ala. Aswaki na tsabtace da tsarkake baki, sai ya kinka mutum yadda ainihin zai gana da Ubangiji. Naka duk sanda zaka gana da Ubangiji ta hanyar karatun Al-Qur'ani, zikiri, sallah, alwala, sai kai aswaki, saboda ganawa da zaka yi da Allah madaukakin sarki. Wa tilawati kalamihi wa dunuwul mala'ika minhu likaunihim yuhibbuna an-nazafa. Me yin aswaki mala'iku ma suna kusanta shi, saboda mala'iku suna son tsabta. Fa innahum yata'azzawna mimma yata'azza minhu banu adam. Duk abin da ke cutar da dan adam yana cutar da mala'iku, kama sahha zalika fil hadisi, kamar da yazo a hadisi ingantacce. Fa yanbaghi al-hirs ala hadhihi al-ghanima al-jalila. Dan haka ayi kokarin wannan dama wadda take madaukakiya, ita ce goge bakinka da tsabtace bakinka, yana saman maka da yarda Allah, yana saman maka da tsabtar baki, sannan mala'iku su makwabtace ka. Wa minha annahu sababun lirida Allah ta'ala fa 'ala al-'abd an yulazima ma fihi rida rabbih azza wa jalla fa inna ridahu huwa al-ghayatul qusra. Kowa abin da yake nema shine yarda Allah, ko tunda kana neman yarda Allah ka ji sirri daga cikin sirrorin yarda Allah, shine tsarkake bakinka. Wa minha annahu yustafadu minhu istibabu akhdhi siwak bil yad al yumna. Kaji wata mas'ala kuma, to tunda ya kasance aswaki tsarki ne ga baki, ko to da hannun dama ake so ayi kenan. Li annahu min babu tahara, domin tsarki ne, وقد صح عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلافه لخلائه وما كان من أذى. Aisha tace hannun daman Annabi sallallahu alaihi wa sallama da shi yake tsarki da shi yake cin abinci, hannun hagu kuma wajen abin da ya shafi tsarkake najasa da kuma duk wani abin kazanta. Baka sai ka kiyaye abin da kenan. Yanzu wannan tsarki da take nufi ba tsarki na kama najasa ba, don ta bayyana hannun dama da shi Annabi yake aswaki da hannun dama sallallahu alaihi wa sallama, da hannun dama yake cin abinci, hannun hagu kuma da shi yake tsarki na abin da ya shafi fitsari da makamantansu, sannan duk wani abu mai kazanta da hannun hagu Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake. Wannan hadisi sahihi ne, al-Imam Abu Dawud ya ruwaito shi. Sai dai wani abin mamaki fa, wannan matsalar fa malamai sun yi sabani akan ta sakamakon wancan sabanin. Shin aswaki tsarkake baki ne daga kazanta da warin baki, ko kuwa tsabtace baki ne daga najasa? Idan najasa ce a baki suka ce to da hannun hagu za a yi, to amma ma'anar wannan magana kuma fa idan ba a yi aswaki ba an yi me? An yi ibada ta najasa. Saboda haka gaskiyar lamari abin da ke cikin bakinka ba ɗaya ne da abin da ke cikin duburarka ba, ko an fahimta jama'a? Don haka dubura da hannun hagu ake wanke ta, baki kuma da hannun dama ake wanke shi. Wannan shi yafi dacewa, ina fata an gane. Al-Imam al-Iraqi shi ya tattauna wannan matsala a cikin littafin Tarhu at-Tafrid. Allah ya taimaka. Babul iksari fi siwaki, babin da ke bayani dangane da yawaita aswaki, yawaita aswaki, ka yawaita yin aswaki. قال أخبرنا عميد بن مسعدة وإمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أكثرت عليكم في السواك. أنس بن مالك يتي من زم الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي حقيقة جماعة نا يويت يمكم أغنها جمد أسواك. معنى يويت وان دليلي نأكام muhimmancin abin da kuma bayyana musu irin darajar abin a wurin Allah madaukakin sarki. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Wannan hadisin mun tattauna matsayin shi ko? To wannan ainihin hadisin hadisi ne sahihi, wanda daga cikin malaman da ainihin suka fitar da shi shine ainihin al-Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi. Ina fata an gane. Haka nan al-Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisi, al-Imam Darimi da Baihaqi dukkan sun fitar da wannan hadisi. Hadisi ne sahihi kamar yadda anan al-Imam An-Nasa'i ya fitar da shi, ya sake fitar da shi a can gaba za mu je mu karanta. Haka nan a cikin littafin shi Al-Kubra ma ya sake fitar da shi ta irin wannan hanyar kuma da irin wannan salam. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Dangane da mas'aloli, na'am, dangane da mas'alolin da hadisi yake dauke da su zahiri ne. Annabi ya yawaita yin magana game da aswaki, kenan yana daga cikin sunna, malaman sunna da masu tarbiyya su yawaita yin magana game da aswaki domin mutane kullun su tsarkake bakunan su. Yanzu da yawa an ka zauna kusa da al'ummar musulmi sai ka ji warin baki. To wannan baki fa jama'a ba juye ake mishi a gidan mai ba, balle ka ce wallahi baka da kuɗin zuwa gidan mai yi mishi juye. Tsinken aswaki ne zaka siya na naira 20, wanda sai ka kusa mako guda kana ainihin goge bakinka ko wata guda, amma sai ga mutum ya bar bakin yana wayi, sakamakon haka har magana wani lokaci sai ta zama ta nemi shi nauyi, dan ya san da ya bude bakin mutane na kaucewa wani lokacin bakin da ya tsatsage saboda rashin kula da tsaftar baki. Wani lokacin jama'a wani ko ya tsaye sa a cikin bakin shi yana goge hannu sai ga jini na zuba. Saboda ne an samu dental decay, an samu tooth decay, dasa shi ya riɓe, baki ya riɓe, shi yasa wani sai kaga shekara 40 ba ta cika ba haƙora duk sun fara zubewa. Jama'a mun fahimci wannan da kyau? To wannan aibi ne ga al'ummar musulmi jama'a. Za ka yi mamaki sai kaga cewa mu ne muke da waɗannan nasoshin, amma da za ka zauna da nau'in mutane mabambanta sai ga al'ummar musulmi sun fi kowa ci baya wajen kula da tsaftace baki. Me yasa jama'a? Duk wani arme da kaga yana goge bakin shi ba sai da yaje health science kuna, sai da aka je health science ko health education a primary school. Kai ko ka ji hadisan nan shekara 1400 Annabi yana faɗin su, ce akfartu alaikum fi siwak na yawaita ina tsananta magana ina yawan maimaitawa to wannan yana daga cikin sunna malaman islamiya masu karantar da mata masu wa'azi a yawaita magana dangane da wannan sannan kuma kasantuwar wannan alherin da muka fadi na aswakin ba kuma manta ba akwai tsantace baki akwai yarda Allah ko to annabi sai yawaita magana akai saboda me saboda shi ne fatan alheri ne jama'a mun gani لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم جاء بند زي زمان الهيري قريكو النبي أنا كونيش جاء بند زي تشتدكو النبي بايا كونيش تو أتكم برن باكي با تارد أسوى كي با أفوي تشتروا تنبي سان عبند زي تشتدك صلى الله عليه وسلم أتكم يو باكي أسوى كي كما أفوي الخيري to annabi kuma ne maka kwadayin alkhairi kar ka manta shine annabin da babban mawaki shi ya yi shi yake cewa minal abi ahna wa minal ummi arhamu yafi mahaifiyarka tausayinka yafi babanka kaunarka fiyayyan halitta sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama aswaki shine ibada ta ƙarshe da annabi ya yarda daga ita sai rasuwa sallallahu alaihi wa alihi wasallama Aisha take cewa mata baina zaqinati wa haqinati manzo Allah ya rasu a tsakanin cinyata ina runguma da shi a hannu da kirjina sallallahu alaihi wa alihi wasallama ududan nabiy wa mata baina karaibi fa hasbi bi hadha mafkharan wa kafani wal baytu bayti wal makanu makani kaga mawakin da yake cewa a bakinta Aisha take cewa ai an karbi ran annabi sallallahu alaihi wa sallama a rungumi a hannuna Aisha tace ko a da ba ni da wata daraja wannan kawai ya ishe ni a ce manzon Allah Allah ya dauki ran shi yana rungumi a hannun wance ko da ita ba a taɓa faɗin wani karatu mai daraja akan ta ba wannan kawai ya isa tace fa hasbi bi hadha mafkharan wa kafani wannan kadai ya ishe ni kuma na samu daraja zai iya fada a ko ina ina aka rufe shi sai ta ce wal baitu baiti dakin da aka rufe shi daki na ne a saitin ina sai ta ce wal makanu makaniya wurin da nake kwanciya nan ne Allah ya zaba fiyayyan halitta sallallahu alaihi wa alihi wasallama to Aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana rungume zai rasu sai yayanta ya shigo yana ainihin aswaki sai annabi ya kallara ido akan aswakin da ke hannun wannan mutum amma lokacin alaula idza balagatil hulqum mutuwa ta taho ba zai iya magana ba sallallahu alaihi wa sallam sai ya kallara wa abin ido Aisha kuma very sensitive Aisha tana da basira tana da sai mun zo karatun gaba za mu karanta tarihin da dan kumaji wace ce Aisha ne insha Allah ta'ala Aisha ta iya sanin yanayi mace ce very smart ne rasuwa ne lura ma'ana yanzu ya sa ido akan abin sai ta fahimci ba zai iya magana bane dan haka ya sa ido yana so kenan sai ta ce mishi kana bukata ne sai ya nuni da ka sai ta karko sai ta gutsura sai ta tauna mai sai da ya laushi sai ta sa mishi a baki ta goggoga mishi tace sai naje na cewa ilal rafiqil a'la ilal rafiqil a'la ilal rafiqil a'la Allah na zabi in tahurinka Allah na zabi in tahurinka shikenan shine tace qududan nabiy wa mata baina tara'ibi fa hasbi bi hadha mafkharan wa kafani tace wannan kawai ya ishe ni daraja farbi Allah ta'ala anki as-siddiqatu bint as-siddiq Aisha kenan Allahu akbar dan haka jama'a kun ji ibadar karshe da annabi ya a duniyar nan ita ce aswaki me yasa ba za ka rin ɗan aswaki ba a kwance ka ta karshe me yiwa daga nan ba za ka tashi ba Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma me yiwa daga baccin za ka wuce haka Allah ya faɗi aya ce ga ta nan munja da ka kwanta bacci sai Allah ya rike ran sai a baka da numfashi idan Allah madaukakin sarki ya nufe ka akwai sauran kwanaki to shikenan lokacin farka bacci yayi sai a saki ran naka idan kuma kwanakin sun kare fa shikenan dama ran yana wurin shi yanzu numfashin za a dakile kai kamar yadda ake kashe switch na wutar lantarki shikenan dama ran an riga an cire shi dazu shi yasa da ka kwanta bacci gaba daya sai ka ji kashi da wata irin rayuwa gaba daya kamar ba kai bane da ka farko kuma sai ka ji cewa gaba daya ka dawo wata irin rayuwa shine kuma muke gaya muku sirri ne na Allah madaukakin sarki ya fadi a cikin alqur'ani shekara 1400 da ka kwanta bacci rai ne yake fita da ka dawo sai wannan rai ya dawo idan kwanakin sun kare daga bacci shikenan sai a kashe numfashin sai ka dauke wuta tsaf shine hadisi sahihi yazo cikin littafin at-tibb an-nabawi na al-imam abu mu'aym al-asbahani annabi yace an-nawmu akhul mauti bacci dan uwan mutuwa ne shine Allah ya tawaffa al-anfusa hina mautiha rayuka Allah yake kashe su lokacin mutuwar su wallati lam tamut fi manamiha rayukan da lokacin mutuwar su ma dai ba Allah ne yake dauke su a cikin bacci fayumsiku allati qada alaiha almaut rayukan da ya riga ya dauke su wadanda ya kaddara musu mutuwa sai ya ci gaba da rike su dama suna wurin shi wayursilul ukhra ila ajalin musamma sauran rayukan kuma da Allah madaukakin sarki ya sa akwai sauran rayuwa sai a sako su to mahallin shahid anan shine me ya baka kwanta bacci me ya daga wannan baccin ba zaka tashi ba me yasa ba zaka yi aswaki dan kai ma ka dace da sunnar annabi ba ko ka san cewa idan kai aswaki ka san cewa in kai alwala idan ka kwanta bacci ko da bacci rana ne zaka ji bacci shi kanshi ka fi yin shi da hutawa da shakatawa da shaka da fitar da numfashi duk lokacin da kai aswaki ka san cewa iska takan fita daga bakinka fiye da adadin iskar da take fita in babu aswaki kakan shaka fiye da yadda zaka shaka in babu aswaki ka san cewa in kai alwala ka kwanta gabobin jikinka sun fi jin daɗi in ba musulmi ba duk duniya ba su da waɗannan dokoki ba wanda suke da shi sai mu shekara 1400 amma sai mu watsar a aji ana kyama ƴaƴanmu su ne suke da kazanta a aji ana cewa ƴaƴanmu su ne suke da dental dike a aji ƴaƴanmu su ne ba su taje kai ba a aji ƴaƴanmu su ne ba su yanke kumba ba a aji ƴaƴanmu su ne ba su yi kitso ba aji ayyanmu su ne suke warin baki su ne suke da faso da kauje mu ne ba mu da tsafta kayanmu na makarantar yaranmu ba a wanke su ba ba a goge su ba ba a yi kaza ba ina alqur'ani da sunna ina ayoyin da ke cewa wasiyabak fatahir ka tsarkake ka tsaftace tufafinka mu kadai muke da wannan fa littafan su ba abin da ke ciki sai tarihi da waƙoƙi mu ne muke da littafi wanda yake complete reference duk abin da kake nema abin da ya shafi aqida ibada mu'amala komai akwai a cikin alqur'ani yanzu wannan ayar da muka gama tattaunawa biology take bayanin sa abin da har yanzu biology sun kasa ganowa maka taba sai dai su ce me it is an unidentified object wani abu ne sun saka dan adam a cikin na'ura computer an kewaye wannan na'ura da sensors wanda duk hatta numfashin da dan adam ke shaka ana ganin numfashin ba wai ana jin shi ba na'ura ce ta computer wanda take duk motsin da ya faru jiki ko menene ana gani har jikin da ya dauki zafi in yazo yana kucewa sai ga na'urar computer tana nunawa ana son a gane dan adam in ya kwanta bacci me yake faruwa sai suka ga in ya kwanta bacci sai suka ga wani abu ya zo ya fita sai su ga kuma in zai farka sai su ga wani abu ya dawo amma an yi computer ta rike abin a gane menene ta dauki hoton shi ta kasa Allahu akbar haka sai suka ce an unidentified object wani abu ne da ba a gane ko meye ba Allahu akbar 1400 years ago it was identified by the glorious Quran Quran ya gano shi shekara 1400 shine menene rai ne wayas'alunaka anir ruh kul ar-ruhu min amri rabbi Allah ne ya fadi yace rai sai Allah sai da ka ƙarya ne no matter sensitive is that computer or that technological device cannot detect it duk ƙarfin na'urar computer ba za ta iya ganin rai ba ba za ta iya gano shi ba tunda Allah yace qul ruhu min amri rabbi sai ya jefa wata aya sai ta cike karatun yace ma utitu min al-ilmi illa qalila yace karatun naku har guda nawa ne ba kadan bane sai ba mun fahimce wannan da kyau jama'a kowa ya rinka bincika ƴaƴan shi yaya suke kwanciya yaya aswaki yaya kaza tarbiya ce aiki ne jama'a Allah maraukakin sarki ya taimaka na malaka ce mai to brush da makilin ko yana iya daukar ma'anar aswaki gaskiya bai dauka domin asali shi brush da makilin ko da duk wani sabulun wanke baki da zaka kira shi close up ne wane ne duka sabulu ne mai wanke dauda da kuma sinadarai waɗanda ke bin inda datti yake kwanciya suna kashe waɗannan sinadaran amma shi aswaki yana bin su ne yana sakuta su a hankali don haka asalin aswaki ba goga shi ake yadda duk zai farfasa maka baki ba baka rinka ji ne kana sakuta a hankali a hankali a hankali a hankali sannan sai ku ji magana yawaita yin aswakin aka ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakoran shi sai da suka waye gari saboda yawaita aswaki suka zama kamar dusar kankara ita ce ake kira snow a yanzu dusar kankara wanda ke zuba a wajen turai da sauransu suka zama farare kar to ba ma cewa kar ai amfani da close up ko makilin ko wane ne ko wane ne amma a sani da cewa ba zai iya tsayawa matsayin aswaki wanda shari'ar musulunci ta zo da shi musamman kasashen da suka ci gaba game da binciken musulunci sai suka gano shi aswakin wannan na ice suna cesa mishi sinadarai sinadarai na kashe kwayoyin cutar shi yasa baka saya wani sai ka je shi da dandanan kaza da gardin kaza kana gogewar yana wanke maka hakoran yadda ya kamata kuma yana bi yana diga waɗannan irin sinadaran da ake nema saboda haka abin da yafi dacewa jama'a amfani da chewing stick amfani da wannan tsinke na goge baki